Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamme dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin zabe ko nadi, amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Kuma ga labaran mai karantawa Murtala Faruk Sanyinna. Daruruwan mutane suka yi zanga-zanga akan titunan biranen kasar Iran a jiya Asabar bayan da rundunar soji ta tabbatar da cewa ita ce ta yi kuskuren harbo jirgin saman fasinja na kasar Ukraine wanda ya kashe dukkan mutane 176 da suke ciki. A birnin Tehran masu zanga-zangar sun tattaru a kusa da jami'o'i, suka kuma yi kira ga shugaban addinin kasar Ali Khomeini da ya yi murabus, suna masu rera kalaman tsana a gare shi. Zanga-zangar ta Asabar ta zo ne watanni biyu bayan babbar zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta barke a fadin kasar sakamakon karin farashin man fetur da aka yi a watan Nuwamba. Iraki ta ki ta fitar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan lokacin, to amma hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce fiye da mutane 300 aka kashe a zanga-zangar. Da safiyar jiya Asabar ne rundunar zaratan sojin juyin juya hali ta Iran ta bayyana cewa ta harbe jirgin saman na kasar Ukraine ne bisa kuskure a farkon makon nan. Kumandan rundunar sama ta sojojin Amir Ali Kajidaze ya faɗa a gidan talabijin na kasar cewa shi ke da alhakin abin da ya faru kuma zai karbi duk wani mataki da za a ɗauka. Amir Ali ya ce ya yi fatan a ce ma ya mutu sa'ad da ya fahimci abin da ya faru ga jirgin saman. Masu zaɓe a ƙasar Taiwan sun sake zaɓen Tsai Ing-wen a jiya Asabar domin ta zarce a sabon wa'adin mulki wanda zai ci gaba da ƙauracewa babbar abokiyar hamayyar ta ɓangaren soji wato ƙasar China bayan tsawon shekara suna musayar barazana. To sai dai halayyar shugabar mai shekaru 63 da ta yi karatu a Amurka za ta iya bambanta da wa'adin mulkinta na farko. Jin kaɗan bayan lashe zaɓen da rinjayen fiye da kashi 57% na ƙuri'un, Tsai ta ce gwamnatinta za ta tattauna da jami'an Beijing masu fushi idan har ba su ɗauki Taiwan a matsayin abokiyar haɗin gwiwa ba. Tsai ta shaidawa wani taron manema labarai cewa a matsayinta na shugabar ƙasa za ta tafiyar da dangantaka da China bisa ra'ayin 'yan ƙasar, za ta kuma yi iya ƙoƙarinta na yaye shingen da ke tsakaninsu domin gina ingantacciyar dangantaka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomi a jiya Asabar sun ta'allaka mummunan hadari da aka yi ta samu a kudancin Amurka da mutuwar akalla mutane 10 ciki har da wasu ma'aikatan ceto biyu na farko a daidai sa'ad da iska mai ƙarfin gaske da igiyoyin ruwa da kuma ruwan sama kama da bakin ƙwarya suka mamaye kaso mafi yawa na yankin. An kuma sami mutuwar wasu mutane sakamakon yanayin ƙanƙara a Texas, Alabama ko igiyar ruwa ce, yayin da a Louisiana iska ce mai ƙarfin gaske da ta kai ga tumbuke borin trailer daga jikin kan ta kuma ɗauke shi zuwa tazarar ƙafa 100. Wani mutum ya nutse a ruwa a Oklahoma. Dubban ɗaruruwan mutane suka kasance ba wutar lantarki daga Texas zuwa Michigan. An kuma rurrufe manyan tituna a Oklahoma da Arkansas saboda ambaliyar ruwa, yayin da kuma aka soke ɗaruruwan sufurin jiragen sama a Chicago. Ma'aikatan ceto biyu na farko sun mutu ne tare da wani da ya jikkata a Lubbock ta jihar Texas da safiyar jiya Asabar bayan da wata mota ta kade su a yayin da suke aikin ceto a wani wurin da hatsarin mota ya auku sanadiyar kankara, a cewar jami'ai. Jami'in 'yan sanda Nicholas Reina mai shekaru 27 da ke aiki a sashen tsawon shekara ɗaya ya rasa ransa a wajen hatsarin, yayin da ɗan kwana-kwana David Hill mai shekaru 39 aka ɗauke shi zuwa asibiti inda a can ya cika. Yawan waɗanda suka mutu a harin ranar Alhamis da ake zargin mayakan jihadi sun kai a wani sansanin sojin Niger ya ƙaru zuwa akalla 89 a cewar wasu majiyoyin tsaro hudu. Lamarin da ya zarta na harin watan da ya gabata da aka kashe sojoji 71 wanda kuma shine mafi muni da aka yi a Niger a tsawon shekaru. Gwamnati ta faɗa a ranar Alhamis cewa sojoji 25 ne suka rasa rayukansu a sanarwar farko da aka bayar yayin da dakaru ke fatattakar maharin a garin Chinagodra da ke yammaci a kan babura da motoci. Majiyoyin hudu na jami'an tsaro sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an yi jana'izar akalla jami'an tsaron Niger 89 da aka kashe a harin a jiya Asabar a Yamai babban birnin kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar. Shin da gaske ne in mutum ya ci zaɓe ya rantsuwar shiga ofis kansa zai canza daga na mutum mai tunani zuwa na wata halittar daban? Tsohon darakta NTA na Nana ta ƙwarin gwiwar shugaba Buhari zai iya cika alƙawuran kamfen, inda shi kuma mawaƙin siyasa ke cewa ai jari hujja ce babbar aƙidar 'yan siyasar Najeriya. Waɗannan da rahoton ƙorafin PDP na rashin samun ɗakin taron nazartar faɗuwa zaɓen 2019 a Gombe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. To da dama waɗanda suka taimakawa 'yan siyasa suka ɗare kujera kan kuka da cewa sun tura mota amma direba ya bulle su da ƙura ya bar su a tasha. Wannan ma ba lalle ba ne sai waɗanda suka kashe kuɗi wajen buga fasta ko kuɗin manna hotunan ɗan takara ba. Lamarin ya haɗa da masu ba da shawari a ɓoye ko a bayyane da ma masu tayawa da addu'a da waɗanda kan ziyarci gidajen 'yan siyasar su riƙa cewa sai ka yi. Rashin samun mukamai ko ci gaba da hulɗa da wasu jigajigan siyasa bayan ɗan takara ya haye kujera da ake cewa kuwar jiniya ta toshe masa kunnuwa kuma duhun gilashin mota ya sa baya ganin masu shayi da shushaina da ada ke mara masa baya. Na daga cikin bayanan da ake tattaunawa a kai. Masu sharhi kan ce labarin kujerar mulki kafin nazara ya sha bambam da yadda in mutum ya hau. Dan yakan zama komai nasa a lissafe yake, hatta atishawa da kama ruwa a bayi. Zan yi kaza, zan sauya kaza, in an zaɓe ni kan zama a dai tsaya dai a gani a ɗan bamu lokaci. Dr. Umar Ardo ɗan siyasa ne mai kalmomin hamayya a duk ɓangaren da yake hulɗar siyasarsa. Ya ce in ma ba a sani ba yana daga waɗanda ke kirarin shugaba Buhari ya bar su a kwana yayin da ya haye karagar mulki a Aso Rock.
Da ne ake son Buhari ko da ai ba wanda ya kani son Buhari a daɗin siyasar yayi. Ya yi so ɗaya ya faɗi, ya yi so biyu ya faɗi, ya yi so uku ya faɗi, ya kuka da hawaye ya ce ba zai sake ba. Ni ne na same shi na ce ranka ya daɗe ka sake yi, ka yi haka, ka yi haka, ka yi haka, ka bar ni mu yi wannan. Kuma ya ce Dr. Zukai na yi, kuma yana jami'a adawa jami'an PDP. Don haka mun so Buhari ba wai mun bi shi ba, amma daga zuwan shi ya nuna bai san mu ba. Daga ya zo ya ce ba shi ba na kowa ba, daga sali ya jefar da mu. To in ba kai na kowa ba, ta ya kowa za su kasance da kai?
Wato shi yasa Dr. Umar Abdu ake cewa watakila rashin jawo ku a jika da rashin samun kuɗi ne ya sa kuke ɗaukar irin wannan?
No, rashin jawo mu a ciki mu ma mu taimaka na gyaran ƙasa shi ya sa muka yi. Ba wai don kuɗi ba, shugaban ƙasan ba a biyan shi ne? Ba kan kudin gwamnati yake zama ba, ba kan kudin gwamnati yake zuwa ya ci abinci da asibiti da komai ba. Ai ana biyan shi ya kawo mu mu ma mu yi mu ba da koi guduma mu a biya mu yaƙi, ta ya za mu bi shi? Ai babu bin shi billahi lazzi.
Ardo har da rantsuwa kenan don karfafa matsayarsa. Na ziyarci tsohon sakataren APC mai mulki mai malabu ne wanda shi ne gwamnan Yobe a yanzu, na tambaye shi kan yadda yakan kasance kujera kan canza mutum. Shin shi mulkin ya canza shi kuwa? Inda ya ce a'a.
Eto, ka san dai in baka manta ba na yi national secretary 2014 zuwa 2018, kuma aka ƙara zaɓa na national secretary kafin aka zo aka zaɓe ni gwamna. So a wannan kololuwan matsayin ma ba abin da ya sauya daga rayuwa na, saboda yadda na tashi So kuma wannan ban yi tsammanin wani abu zai sauya ba, domin shi mulki na Allah ne shi yake ba wanda yake so, kuma su jama'a din su ne karfin duk abin da kake yi. So babu yadda za ka yi ka guji jama'a don ka samu mukami, don shi mukami ba wai wani abu ne dawwamamme ba, kamar yadda ka hau wata rana kuma dole ne ka sauka. To idan ka sauka kuma ina za ka je?
Amsa a nan cikin al'ummar mutum zai koma, kamar yadda suka taru ranar zabe suka ce wane suke so. Wanda ya kauce koma cikin al'umma kuwa sai ya ƙara kulla kawance da yan jari hujja waɗanda ba su fi kashi 5 cikin 100 na al'umma ba, ko ko ya kaura zuwa ƙasar Dubai yanda wasu 'yan siyasar Najeriya ke yi. Wannan ya kawo muku ƙwarin gwiwa da tsohon daraktan gidan talabijin na Najeriya NTA Abdulkarim Muhammad ya nuna da cewa shugaba Buhari zai iya cika dukkanin alƙawuran kamfen matukar ya ci gaba da samun goyon bayan da ya dace.
Obasanjo ya fara zuwa ya ce shi ya je ya gani zai iya safar ƙasar nan, ya ɗauki kayayyakin mu na gado su gidan talabijin su gidan lantarki ya je ya haɗa baki ba sa mana komai. Yanzu kana tsammani Radio Kaduna da kafin Obasanjo ya zo ya kori gurukafin Jibin Usman Alhaji kansa, dama a ƙauye Fulani suna yawo ko mutanenmu na karkara ai suna yawo da rediyo ɗinsu ne. Radio Kaduna ne ya fara koya musu su san labarai kafin ku Voice of America ko BBC. Saboda haka an zo an rage mana ƙarfi. Ƙarfin nan da aka yi na sata abin da ya jawo mana yadda muke samun matsala har a hanyar lantarki kenan labaranmu da dare na yi. Kana ƙoƙari ka je ka ga su kasuwa yaro ka ga abin da aka zo aka ce a'a ni na zo na America shekara 6 so ba wanda zai nuna min. Kuma idan ka san Hollywood gidana minti 2-3 daga babban theater na duniya wadda duk in an yi film sun ba kai wajen ba ana ga kaman ƙauyanci ne, Man's Turning Theater a Hollywood. Saboda haka ba wani wanda zai nuna min abin da Buhari ke so ya kwato shi zai ba mu daraja. Kuma mu zauna mu gayya da su China suke yi da sauran kasashe ba wani wanda zai zo ya nuna maka gatanci sai kai ka tashi tsaye. Wallahi tallahi ba ni da kafara Buhari za iya kuma yana yi bai da mataimaka. Yan jaridu in akwai shugaban kasan da yan jaridu suka sa shi a gaba inda kaman yan jaridu mu suna yi kaman yadda yan jaridun kasashe suke yi, don da ka sani har a America da dan rubuta abin nan da za mu ci gaba. To bai da abin nan ba wani na yadda amanni na tabbatar muka zai iya. Abinda kawai nake so sai ya ƙara damara ya san cewa na kusa da shi suke cuce shi. In nace na kusa da shi ba wai sai wanda suke aiki da shi ba, wannan da suke zuwa suna kawo mishi ƙarya. Don ba sai kawai wanda wai a ce a Officin Prison ba, a'a wanda suke zuwa ke bude musu gate na Asobila su yi ƙarya. Ina son tabbatar muka akwai wani ƙauye ko gari zan ce garin Sadiya akwai doma. Ina son tabbatar maka ko daura ba su kai son Buhari kamar yadda suka abu nan ba. An ba su wahala, an hana su haƙinsu, har taki an raba ba ba su ba. Yanzu haka ina shirin kai ƙara wajen ICPC. Muna so mu koya ma mutanen karkara mu cewa ku samu ku je ku kai ƙara ICPC ne, Human Rights Commission ne, in an cuce ku kar ku tsaya ku je kuna wani kuka, domin Iblisai sun riga sun rinjaye mu sai mun yaƙi kamar yadda lokacin Annabi Musa da Fir'auna an fito an samu mutanen kirki. Buhari zai iya, amma mu kanka mu zama na kirkin da zamu taimake shi ba mu je muna munafunci. Kaga an zauna majalisa an san gaskiya daga baya kuma kaga an zauna bana tun na karami ne ake a NT a je a yi bincika. Me yasa ka ganna sun Dr. Tony Radia gaba da gaba zan fada mishi mai disagreement mishi a kaza kaza ne. Allah bai Buhari zai iya, amma don Allah kuma yan jaridu ku bar zugi na yan siyasan da suke sata. Ya'yan talakawa ne sun zo sun juya mana abin nan kamar da ya nemi shugabancin ƙasa PDP ba dan talaka ba ne.
Tun kafin Abdulkarim ya sha ruwa, mawaƙin siyasa Haruna Aliyu Ningi ya nuna fargabar 'yan jari hujja ke juya dandalin siyasar Najeriya kama daga zaɓe har zuwa gudanar da lamuran gwamnati.
Kaga wannan ya tabbata cewa abinda APC ta gada shi ma ga akansa ta dora. Batun canjin da ake siye za a yi ba mu ga canjin a ƙasa ba, don dama shi talaka duk wani abu da aka faɗa masa idan ba a ƙasa ya gani ba da wannan abinda ta sunya ɗaya suke, wato abin sai ya ɗore maka kai a ƙasan nan. Saboda duk zaɓin da talaka yake wato ba cin gajiyarsa. Ko lokacin da aka fara kamfen a 2019 ana ce za a yi zaɓe ne tsakanin corruption da integrity, wato masu gaskiya da masu almundahana. Na hau shafi na Facebook na cewa talaka ana ruɗa ka ne, wannan shugabanci da ake nema ba tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya ba ne, tsakanin masu akwai ne da kai talaka. domin duk abin da za ku yi in ji shugabannin ne da muka san su idan ka zabi su ma hakan za su koma can su hada kansu ci gaba da almundahan da dukiyar kasa ko kuma ana can an bar ku wannan yana APC wannan yana PDP ana zagin juna a cikin juna amma su babu haka tsakanin su a kasan nan bamu da shugabanni an jari hujja ne kawai duk wanda ga an kawo shi sai a ci muku kaza 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 amma da zare ya zo kowa yana da kyakkyawan niyya dama zaben kasan nan kudi ne in ba ka da shi wanda za su ke da kudi za su kawo ka su dora ka da kan sun kaka sun dora ka dole ne sun kashe kudin su sai da suka yi da kai ta ina talaka zai samu cin gajiyar zabe ina ganin abin da ya rage wa talaka yanzu a nan gaba shine sai ya koma yarjejeniya da shi da zababbe muna da matsala kaza ka zo mu zauna da mu da kai ka sa hannu mu sa hannu in an gama a ajiye idan an zabe ka baka kai ba a kai ka kotu
ainihin gidan ma demokradiyya na da wa'adi ne ba kamar mulkin mulkiya ba da yake zama na rai da rai Abdullahi Muhammad shigo ka bamu rahoton da ka dauko na korafin NPDP a Gombe a taron nazarin kayan zabe.
An dai gudanar taron ne a farfajiyar sakatariyar jami'ar PDP da ke kan titin Bauchi Road, Sabili da Hanasu International Hotel, mallakar gwamnatin jiha. An kuma gabatar da jawabai masu yawa batun Hanasu yin amfani da dakin taron da ake zargin gwamnatin APC din da yi ya fi daukan hankali. Barista AT Shehu shi ne shugaban jami'ar PDP a jihar Adamawa.
APC change ne wato taken PDP mai mulki da APC change masu raro duk da wannan muka ga karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad da ma gidajen radio da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Yanzu haka dai wannan mataki da gwamnatin Najeriya ke son dauka na janye dakarun sojin ƙasar daga wasu yankuna da take ganin an samu nasarar shawo kan matsalar tsaro a cikin su ya ko fara janyo cece-kuce kuma matakin janyewan ya ko biyo bayan ganawar da shugaba Buhari yayi ne da hafsoshin tsaron ƙasar inda suka tattauna yiwuwar fara janye sojoji daga wasu yankunan ƙasar da min baiwa ƴan sanda da ma sauran jami'an tsaron da ba soji ba damar tsare yankuna to wai koya ƴan Najeriya ke kallon wannan batu a yanzu
dai sunana Malam Sabu mai nama to gaskiya alhamdulillah wato yawanci ne ga su jami'an tsaron na gaskiya magana ta wani gefe suna gyara kuma ta wani gefe gaskiya ba sa gyara kaga mutum a ce a janye sojoji daga arewaci na Najeriya su yadda suke gudanar da ayyukansu nan wani lokaci to abubuwan da ana yaba amma yanzu fa abun kuma dan fara samun damuwa to damuwa kuma akai shine wato gaskiyar magana soja yanzu ya zama ainihin wanda yake ana mika mishi kudi ya karba da kuma soja mun sani da wannan ba
to sunana na baban yali mai bulala bakin kasuwa Jalingu inda muka sani zamu yi magana more especially abin da ya shafi northeast zone nan da baka isa ka gilma ko nan da nan ba interstate to state jaha to jaha tsakanin jaha da jaha baka isa ba cikin gari ma baka isa ba saboda zaka dauka mulkin soji ake duk kasan to amma a gaskiya an samu sauki na tsaro kaman mu da muke jaha Taraba idan sauki ya samu mun san sauki ya samu a wurare da yawa ne a kasa gaba daya tunda da baka isa ka tafi daga nan zuwa mita kilomita 2 baka samu road block 7 ko 6 ba
tun farko rikicin Boko Haram ne da yau fi da shekaru 7 sojoji suka bi ragamar ayyukan tsaro a wasu yankuna na arewa maso gabas da sunan bincike da kuma kare rayuka wanda yake aka kafa dokar ta bace a wasu jihohin kafin daga bisani kuma aka janye wannan doka Yakubu Musa wannan asalin yankin ku bane wanda ba ta fada hannun mayakan Boko Haram na maganin ko akwai abun dubawa
alhamdulillah mu fatan mu shine tsaro ya ƙara inganta arewa maso gabas yanzu dai tsakani da Allah an samu ci gaba an za a kwatanta da da yanzu dai halin da ake samu shi kusan ko ina arewa maso gabas yanzu dai ya koma kusan yanki daya ta inda masifan ya taso muna musu fatan alheri sojoji kuma muna fatan Allah ya taimaka musu cimma nasara sai dai game da janye sojoji a wasu yankunan Najeriya haɗe da arewa maso gabas gaskiya matsayin arewa maso gabas yanzu bai kamata a janye sojoji ba abinda ya sa ni ciyaka shi ne akwai wasu hanyoyin da har yanzu ba a buɗe su ba arewa maso gabas kamar wannan hanyar da ya tashi daga Mubi zuwa Koza Bama Kwanduga Maiduguri sannan kuma akwai hanyar da ya tashi daga Yola Gwambi Biyu Dambuwa zuwa Maiduguri to kaga wannan hanyoyin in ba an buɗe su ba mutanen Yola su daina zagaye zuwa Maiduguri mutanen Mubi su daina zagaye zuwa Maiduguri ba za a ce an gama da matsalar tsaro a arewa maso gabas zai sa a buɗe wannan hanyar ba sai ya kamata a ƙara ƙaimi a haɗa kai tsakanin dakarun tsaron Najeriya da kuma 'yan sa kai da 'yan banga da mafarauta a tabbata cewa yanzu ana iya bi daga Gwambi zuwa Biyu zuwa Maiduguri da kuma daga Mubi zuwa Koza zuwa Bama zuwa Maiduguri na tabbata wannan hanyoyin an buɗe su komai na tafiya lokacin sa'in janyewa ma san komai ya koma numan
to sai da ku ga manazarta irin su Malam Muhammad Ismail wani tsohon editor jaridar Leadership da ke ma nazari kan abubuwan da ke faruwa a yankin arewa maso gabas ya ce fa akwai buƙatar katun tanazu
a hakika barin soloji a yankuna musamman inda ake da matsaloli na rashin tsaro wani abu ne mai muhimmanci saboda kowa ya san cewa kowa ya san rawar da sojoji suka taka akan wannan fada da ake yi na da rashin tsaro a ƙasa kuma musamman yadda suka tsaya tsayin daka suka tabbatar cewa wannan matsala na Boko Haram an ci karfin shi har yau kasance ma ita kanta federal government na cewa an defeat din su Boko Haram din to amma duk da haka duk da wannan muhimmanci kasancewar sojoji a cikin in aka basu suka dade yana da wasu illoli kamar misali a ce sojojin suka dade a wuri daya yakan jawo ya kasance akwai alaka tsakaninsu da su kansu criminals watan bata gari sannan kuma yakan kawo ya kasance su kansu sojojin sai su maida abun din kamar sana'a dan zaga wani zubin a checkpoints nasu ba wani magana da suke in ba an san kudade ba da kuma cin zarafin mutane da irin wa'annan abubuwan duk ana samu a idan soje ya kasance ya dade a wuri daya to mu shawarar da zamu bada da shine gaskiya barin sojoji yana da amfani abin da ya kamata dai shine ita hukumar soja da kuma ita gwamnatin tarayya ya kamata a gane cewa fa zaman su a wuri daya din ya kamata a rinka canza su daga lokaci zuwa lokaci a dauki wa'annan a kai su wannan wuri a dauki wa'annan saboda kare ya kasance irin matsalolin da ake samu sannan kuma idan akwai dama ma ya kamata a sa wani kaman sa ido wasu jami'ai wa'anda su kan aikin su shine sa ido akan yadda su sojoji suke abun nan din yadda suke gudanar da al'amuransu musamman a checkpoints yadda saboda akwai koke-koke na maganan cin zarafin mutane, akwai an san kuraɗen mutane, sannan kuma ya kasance ma sai ya kasance wani zubin ga soja ana kaman fashi a wani wuri wanda ba ya nisa da checkpoint, amma sojin nan ba su ɗauki wani mataki ba, sai ma a rinka tunanin cewa wani zubin kaman akwai haɗin baki tsakanin su da su da wa'annan criminals din. Saboda haka dai ya kamata wani abu ne wanda gwamnati ta kalle shi da idon basira, sannan kuma a ɗauki mataki wanda al'umma ba su cutu ba, sannan kuma abun nan ɗin tsaron ƙasa zai haɓaka. Saboda su sojoji dai na farko aikinsu shine su tsari ƴancin ƙasa ko kuma mutuncin ƙasa, wanda kuma idan aka ce akwai waɗanda suke zuwa daga wata ƙasa, misali tunda yanzu an ce an kori Boko Haram suna zuwa daga wata ƙasa ne suka kawo hari, to me zai sa su sojojin ba za a kai su bakin daga duk inda ƙasar take da iyaka a je a sa sojojin nan a tabbatar cewa wani wanda zai iya kawo hari bai shigo ƙasar ba?
To wai koya kungiyoyin kare haƙƙin bani Adama kuma ke kallon wannan batu, Malam Musa Jeka. Wannan rajin kare haƙƙin ɗan Adam na kungiyar Amnesty Safar Group ya ko bai ne da masu kallon lamarin.
Mu yanda muke gani game da bayanin da gwamnati ta yi na maganan janye wasu sojoji daga waɗansu yankuna inda ake samun tashe-tashen hankali, na farko dai ya kamata mu duba mu ga cewa shin wannan ta'addanci da ake yi na sace-sacen mutane da kuma garkuwa da su da kuma ɗaukan kuɗin fansa da wane ne duka, shin an samu raguwan shi ne ko ko yaya al'amuran suke? Ya kamata mu duba wannan na farko kenan. Na biyu kuma sai kuma mu duba su sojojin nan da suke bakin daga ko kuma bakin jihohin da ake samun waɗannan tashe-tashen hankali, shin ana biyan su haƙoƙinsu yanda ya kamata ko ba a biyan su? Domin idan ya kasance ba a biyan su, to ya zama dole kuma su riƙa kuma karɓan cin hanci wanda yake ya shafi na goro kenan, wanda yake kaga a zamanin da aka san soja na soja babu yanda za a yi ka bashi cin hanci domin ya kare wani muradin ka ko kuma ya nuna wani abu wanda yake na rashin kyautatawa. To amma yanzu duka in ka tsaya ka kalla tun daga sama manya-manyan sojojin nan na sama har zuwa ƙasa din duk abun ya gurɓace. So mu abun da muke kallo a nan gun bai kamata a janye sojoji daga yankunan da ake samun waɗannan tashe-tashen hankula ba, maimakon ma a janye su din saboda ana kallon ko daɗewansu da suka yi a gurin da suke ayyukansu. To ya kamata ne kuma a yi canji, sai a kawo waɗansu waɗanda ba su ma taɓa zuwa guraren ba, a kawo a maye gurbinsu, su kuma a janye su a kawo su. Bayan haka kuma gwamnati ta yi maganan za ta tura 'yan sanda maimakon su sojojin daga cikin wasu yankunan da ake ganin an samu sauƙin tashin hankali, wanda mu kuma muna gani ba a samu wannan sauƙin ba har yanzu dai tana jika. Saboda haka abin da ya kamata gwamnati ta yi, ya kamata ta haɗa da sojojin ne da 'yan sanda da civil defense domin a tabbatar da tsaro na rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu. Kaga yanzu kaman abin da ya faru ƴan kwanakin nan a jihar Borno, yanda gwamna da kanshi ya kama na maganan cewa sojoji na karɓan cin hanci, kaga wani abu ne wanda yake yana da tada hankali kuma yana da ban tsoro.
A kullum dai hafsashin tsaron ƙasar kamar sabalayar magance matsalolin tsaro da yanzu ke hana jama'a bacci, wato kama daga batun Boko Haram zuwa na masu garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. Laftanar Janar Tukur Yusuf Brote da ke zama babban hafsan sojin ƙasar a wata ziyarar da ya kawo jihar Adamawa ya ko bayyana irin ƙoƙarin da suke yi a yanzu.
I congratulate you all for working assiduously to come.
Da farko dole ne a yaba muku dangane da wannan jajircewa da kuma kokari da kuke yi na kare ɗiyauci da kuma mutuncin Najeriya. Za mu ci gaba da wannan fafutuka na ganin kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda masu tada kai bayan wannan ko shine ma aka sa a gaba.
As we are aware, we are consolidating on the gains of the several years of intensive fight against insurgency and other security challenges confronting the nation.
A cewar babban hafsan sojin ƙasar, wanda fatan talaka shine samun zaman lafiya, tsaro da kuma kwanciyar hankali, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kinin maza daban da na mata.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci. sai kuma can anjima da hanti za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa anan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Bahari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Africa a yamai shiri don kowa da ku.